الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين الفاتح الخاتم الهادي الناصر، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله godiya tabbata ga ubangiji madaukakin sarki cikin kaddarawarsa da yaddarsa. Yau ma rana na 16 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1445 wanda ya daidai da 2022 a wannan babban zawiya na maulan mu Shakado Musa. Za mu ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka wanda muna bayani a cikin suratul baqarati. Allah subhanahu wataala ya albarkace mu. Muna maraba da dukkanin bayin Allah masoya alqur'ani, masoya bayin Allah wanda suke mana ziyara da zumunci a kowane lokaci, da kuma wanda suke kokari cikin tsayuwa a cikin irin wannan hidima na alqur'ani baki ɗaya. Allah saka mu kowa da alkhairi. Annabi ya san da wannan hidima da ake yi, Allah kuma ya sada mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da farko ina so na ƙara kira ga al'umma, musamman game da abin da muke fuskanta na ƙarewan kwanaki. Ya kamata a ce muna tunani, muna gani, muna duba, muna lissafi. Lokuta yana tafiya, muna gani kamar Ramadan za mu yi baibai da shi, tunda yau har mun ci rabi, mun ƙara shiga ɗaya rabi. Idan dai Allah ya sa azumin nan ne 29 ne, to ba za mu maimaita wanda muka yi a baya ba. Idan kuma ya sa mai talatin ne ma bai fi mai 14 ba yanzu a gaban mu. To alal haƙiƙa lokuta ne na rahma, lokuta ne masu tsada, lokuta ne da ake son kowa ya zage dansi. Sai ya zamto ya zo tun yanzu ya fara mana baibai, don tabbas yanzu gangara muke kai. Gwargwadon yadda muke ganin mun yi nasara, gwargwadon kuma yadda muke kusantar ranin kabari. Waninmu yana da dogon zango, waninmu kuma gajeren zango. Duka muna fatan Allah ya sa lokutanmu ya zama mai tsayin gaske ne albarkan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. Alal haƙiƙa abinda ke gabanmu yanzu babu kamar daren Lailatul Qadr, daren da Annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya bashi fiye da kowane annabi. Na daga cikin kususiyar wannan al'umma ta al'umman Annabi Muhammadu, mu an ba mu Lailatul Qadr. Al'umman Annabi Musa ba a ba su ba, al'umman Annabi Isa ba a ba su ba. Duk yanda Allah yake son Annabi Ibrahim bai ba wa al'ummansa ba, bai ba wa Annabi Adamu ba, bai ba wa Annabi Nuhu ba. Ulul azmi minar rusuli, manzannin baki ɗaya annabawa, babu wanda aka fifice su da shi sai mu al'umman manzon Allah. Lamma da Allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusuli kunna akramal umami, mun samu wannan albarkacin ne dukkanin sa albarkan manzon Allah. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf, mun kasance wa'innan al'umma an fitar da mu ne duka ba dan koyo ba, dan Annabi Muhammadu. Walillahi wa izzul abdi izzu malikihi, duka wannan abu mun samu ne albarkacin shugabanmu mai gidanmu manzon Allah. To me ya kamata mu yi? Wannan wata ne na alqur'ani, wata ne da ake yi ta karanta alqur'ani, wata ne da ake yawaitan ibada, wata ne na sadaka, wata ne na sada zumunta, wata ne na dukkanin alkhairi a farfaɗo da shi. duk wanda kaga na aikata sirri a wannan watan to shedan bai da hannu a ciki shine shedanin kansa idan watan ma ta fito to in kaga na irin wannan sharrin kasancewa ko da shedan ko ba shedan inda a yanka shedan yau gobe zai ci gaba shedani ne shi ma so haka lalle ne kokari mu tsaya mu tara zagidan tsi mu yi kokari wajen mu tsaya a wannan wata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata ran sai tuna Aisha hadisin al-Imam al-Bukhari ingantaccen hadisi ta tambayi manzon Allah tace ya rasulullahi idan naga daren laylatul qadri me ya kamata na roki Allah a ciki manzon Allah yace idan kin gani Allahumma inni as'alukal afwa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya ubangiji kai ne yafiya ni kana san yafiya ka yafe mini wannan addu'a shine addu'an da mutum in ka daren laylatul qadri zaka fara yi daren laylatul qadri ana ganin sa kaman yanda muka sani yana canzawa idan mutum ya dauki irin littafin irin su al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali wanda ya rubuta awasim al-ma'arif fi mal mawasim al-amin min al-wadha'if to mutum zai gani irin abubuwan da ake gani na tabbatattun hadisai da irin yanda daren yake canzawa da makamantan su sabanin yanda wasu suka kakkareta suka ce ba a ganin komai daren ne duk yake ba haka bane daren yana canzawa da yanayi da sanyi da kuma shuru irin na zamani to amma idan mutum ya dace ba hayaniya ake so mutum yayi ba ko idan ga kiran mutane na naga daren laylatul qadri abinda ya kamata mutum yayi duk daren 21 mutum zai yi abinda ya shafi daren 22 ma mutum zai yi abinda ya shafi daren 23 mutum zai yi abinda ya shafi daren 25 mutum zai yi abinda ya shafi daren 27 mutum zai yi abinda ya shafi daren 29 mutum zai yi domin mutum ya samu ihada da wannan daren duk da ba mu san mu huda cikin maganan wanda ya ci bi ta daren laylatul qadri rana kaza ne saka in dai mutum ya dace to na farko abin da ka fara roka ka nemi yafiyan Allah kaman yanda dai manzon Allah ya karanta da sayyidina Aisha kowa ya kamata ya haddace wannan addu'an ranan kuma kowa ya karanta idan ma baka dace da ka ganshi ba ta yi kuma ka dace kai akan lokacin sa Allah ya taimake mu Allah ya ba mu yarda za mu tashi cikin suratul baqara muna cikin bayani game da abin da ya shafi hadarin riba Allah ya bari mu na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون
ubangiji mai girma da daukaka yayi mana bayani akan riba da irin fitintunin da ke cikin riba da hadarin da ke cikin riba da bala'i da yake tare da dukkanin wanda yake aikata riba Allah madaukakin sarki ya ja kunnan mu ya nuna mana hadarin abin da zamu iya sarrafa idan mun saba masa ya nuna mana irin fitinan da zamu iya riska idan mun saba masa Allah subhanahu wataala ya nuna mana wajen da ake tafiyarwa idan an riga an kulla riba da lokacin da kuma in ba kulla riban bar riban yana shirin ya lalace yaya za a yi Allah ya nuna mana cewa duk abin da ya gabata ya yaji wanda ake kai kuma Allah subhanahu wataala ya ce a dauki mataki ta yanda mai dukiya ya mai da iya uwar kudi wannan ba ta tunanin ba amma abinda aka tunar bane wannan kuma Allah subhanahu wataala bai halatta a bada ita ba to bayan Allah ya nuna haka sai Allah ya ce duk wanda ya nuna zai kangare shi ya ji abinda Allah ya faɗa amma sai ya nuna cewa ba zai bi ba na farko wanda kuma ya ji abinda Allah ya faɗa sai ya ce shi kuma ya ji ya duba irin wasu daga cikin sahabbai wanda ba mu kawo sunan su ba haka ya faru da su da suka ji labarin aya ya sauko sai suka ce a wallahi mu kan mun janye Allah ya ce fa in lam taf'alu fa'zanu bi harbin min Allah wa rasulihi in dai ba ku daina ba abinda nayi muku umurni kuka janye to ku sani na shi da zan yage ku suka ce waye ita yaki da Allah sai suka sanya hannayensu wayannan su ne majdukkanin sahabbai haka suka yi to sai Allah ya ce to idan mutum bai ji ba to ku kiyaye kar ka ce a nan duniya ne kai irin na ɗaya daga cikin masu girman kai lokacin da manzo Allah ya karanta musu ga irin ƙarfin ubangiji ga irin azaban wutan jahannama ga bala'in da ke faruwa sai yake cewa ai Allah ya ce alaiha 19 a gidan wutan jahannama akwai mala'iku guda 19 amma su karfin gaske Walidu ibn al-Mughira ya tashi shi idan haka ne yana kiran su Abu Jahal da sauran manya-manyan arnin su je su ci da guda 10 shi zai iya kan guda 10 to Allah ya ce ku sani ba fa ayyau bane ya ayyuhal ladina amanu ya kullu kai imani ku kiyaye irin wa'innan ayyuka da ake fadi bayan Allah ya gama kiran mutanen da suka yi imani to sai ya kira ga dukkanin halittan Allah kuma wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron ranan da idan dai a nan duniya kuna ganin an ba ku dama in ma shakiran wa in ma kafura to wannan fa akwai ranan da turja'una fihi ila Allah za ku kuma zuwa ga Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat kowace rai za a cikan mata abin da ta aikata in ma sharri ta ganshi in ma alkhairi ta ganshi Allah ya ce wa hum la yuzlamun rana ne da ba zan zalunci kowa ba hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya ce wannan ranan Allah zai yi wani irin wato hukunci ne na gwani a kotu an saba sai an saka lauya da alkali shi kuma Allah a wannan ranan zai ce yin babu wani mai hukunci sai ni alaysa Allahu bi ahkamil hakimin yau babu wani wanda zai zamo intermediate wanda zai fassara domin duk yaran da za a yi magana in ma yaran ba za ta yaru ba gabobin da su yi magana al-yawma naktumu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun akwai wanda za su yi musu lokacin da aka bisiro musu takardu suka fara jayayya manzo Allah ya ce ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu ma bainahu wa bainahu tarjumanu kowa a cikin ku sai Allah ya tsaye da shi daga shi sai Allah Allah zai magana da shi dukka abin da kai na rayuwarka sai Allah ya gaya maka kai kaza nama kaza kai kaza lokaci kaza kai kaza babu wani wanda yake tsakanin ku balle ya ji fassara wannan dukka albarkacin manzon Allah ne lokacin da manzon Allah ya ga irin munanan ayyukan bayi annabi ya dinga kuka manzon Allah ya yi kuka yana ya ubangiji ummati Allah ya turo mala'ika Jibril ya ce Jibril ka ga manzon Allah ne yake so manzon Allah ya ce ga irin yanda na ga za a yi tashin kiyama ga irin halin da za a yi na hisabi ya ubangiji ina tsoron al'umma ne mutum ne kake so a yi maka kan al'ummanka manzon Allah ya ce abinda nake so ina so hisabin su ka bani ni zan musu manzon Allah wai shi ne wani hisabi wanda shi sai tun a gabar yana mana hisabi duk wanda ko a sarkai sai an kai ta gabari sai an kai ta wajen shugaba sallallahu alaihi wasallam ko da ashar ne za a kai ta wajen shugaba annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga menene a hukuncin ashar din kan nan sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda zai fara yi wa ashar din da kai shine sai ya nema maka gafara a wajen ubangiji idan ya nema maka gafara a wajen ubangiji Allah subhanahu wataala shi kuma zai duba idan har manzon Allah ya nema ma yafiya wannan aikin ba za a rubuta ba shi yasa duk wani mala'ika kowane mutum na tare da mala'ika guda biyu mala'ikan farko shi aikin sa shine yana hannun daman ka na rubuta dukkanin aikin alkhairi mala'ika ɗaya shi kuma na rubuta zunubi amma mai rubuta aikin alkhairi kana yi kafin sakan kar aikin ya goge zai rubuta shi ko mai sirri in zai sai aka ce an ba su kwangila ne ana son mai alheri ya zo da mai yawa mai sharri ma ya dole mai yawa sai kuma aka ce an ba da jagoranci a hannun mai alheri sai ya yadda mai sharri ya rubuta saka mala'ika mai sharri kana yin sharri yana dagowa zai rubuta mala'ikan alheri zai kalle shi cewa ya ga ma da ka waye ka rubuta ka jira mana ka sani ko zai tuba haka za a jira sai ka tuba in baka tuba ba kuma kana yin wani aikin alheri sai ai amfani da hadisin manzon Allah wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha tunda kai muni ba alkuta ba to da kai aikin alheri ya ce to an kike wannan ta wuce yayin malaika ya ce wannan ta wuce shikenan yanzu alheri yayi an fasa dokan sharri sai ta a rana zaka iya kai sharri 10,000 alheri 10 sai a rubuta su ba a rubuta sharri 10,000 ba saboda kawai bonus da muka samu dan annabi shi sa lokacin da alƙalamin kudura Allah ya mai umarni ya kalam uktub alƙalami ka rubuta ya fara rubutawa tar dama Allah ya sa rubuta sama da shekara 600 alƙalamin yana rubutu tar kaza kaza za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza yana ta sai zo kan annabi adamu zai zo na aljanna za a yi kaza yayi bakan annabi nuhu zai kaza za a yi kaza za a halaka mutanen yayi bakan wani za a halaka su yayi bakan wani za a halaka su ai sai zo kan al'umman manzo Allah sai ya rude domin bai taba ganin zunubi irin al'umman manzo Allah ba kai ka sani in aka juyar da zunubin al'umman annabi to ya zama teku ne sauran kuma ruwa ne a kogi don zunubin wannan al'umman ya ninka tunanin mutum amma duk da wannan abun alƙalami da ya fara rubuta zunubi ya rubuta zunubi sai alƙalami yana so ya mana hukunci Allah ya ce ta'addab ya kalam ta'addab ya kalam kai wannan alƙalami kai ladabi ummatun marhumatun ummatun muznibatun marhumatun wa rabbun ghafur al'umma ce da ta yi zunubi na sani amma fa tana da alfarma ni ko ubangiji ne zan yafe mata shikenan to wannan abin shi yasa ranan manzo Allah da yake ina son ka sa ya zanto ni ne zan yi sabi al'umma na Allah ya ce ya Muhammad inna la nasuka fi ummatika jibril ka je ka ga manzon Allah al-bishr wallahi ba za mu bata mata rai akan al'umman sa ba kuma yanda yake so haka gani kuma yanda annabin ya so haka Allah yayi kuma Allah bai canza ba kuma haka Allah ba zai canza ba zai ci gaba da yanda manzon Allah yake so to wannan shine abin da Allah yake faɗi wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron ranan da a wannan ranan ne za ku koma da Allah kar ku ji Allah ya ce zai yake ku dan mun faɗi wanda Allah ya ce zai yake su suna da yawa amma daga cikin su na farko su ne maciya riba Allah ya ce zai yake su domin suna gaba da al'umman manzon Allah na biyun su su ne makiya iyalan manzon Allah manzon Allah ya ga wasu suna Fatima ya ce mata ni din nan abokin zaman lafiya wanda ya zana lafiya da ku ne kuma ni ne yakan wanda ya yake ku ne na uku su ne wanda suka yake wajen man adali waliyan faqad azantuhu bil harfi duk wanda yake gaba da wali na wallahi ya shirya zan yake shi ba ku ga yakin yanda Allah yake yi bane wanda ya takura da taba waliyai karshen ta sai ga ya manta da wa yake taba sai dai taba asalin kayan da yake lalata shi shi ta shubra yake cewa nasatu liman yabdi salamata wal ula yukhalli an al muddahi min kulli qadihi nayi nasiha duk wanda yake son ya rayu lafiya ya gama da duniya lafiya to ina mai wasiya da ya bar hanyar masu yabon manzon Allah kada ya tsaya ya cutar da ni idan ka tsaya da cutar da mu fa ba mu da wani gasa sai Annabi Muhammadu shi kuma annabin nan Allah baya yi sai dan shi to kuma Allah zai yi akan shi kuma zaka gani ya jima yana yi kuma yana yi shi yasa yana faɗin wani kalma yana cewa wato daga cikin al'amuran da Allah ya hore masa idan mutum ya tsaya da cin mutuncinsa da zagensa da wulakanta shi a kasancewarsa na khadimin annabi Muhammadu ya ce to idan malami ne za ku ga iliminsa ya fara dabo sai ka ga ya fara tambeli malami ne sai ka ga ɗaliban ilimi in sun sashi a gaba kawai su ga wannan gaba ɗaya gari ne dusa ne idan ko ya wadata ne yana gani dukiyan ba za ta amfane shi ba ko da a ce ya yi tashin dukiya kuma ba za a gada a familinsa ba wannan kuma haka ne mun gani ba su ɗaya ba su biyu ba hakika dukkanin wanda Allah ya yarda da shi to idan kai kana da wani matsala a zuciyarka to ka hakura idan Allah ne ya yarda da mutum je ka wajen Allah kai ba sai Allah ya yarda da kai amma in ka tsaya ka faɗa da wanda Allah ya yarda da shi to Allah kai ba zai yarda da kai ba kuma wanda ya yarda da shi ba zai rabu da shi ba dan sai dai kai ta shan bakin ciki kai ta baccin damuwa haka har ka mutu Allah ya yarda da mu to ku ji tsoro na ta hanyar sona ba ku ji tsoro na ba ta hanyar saba mini to wannan aya tana daga cikin aya da malamai suka yi sabani akan cewa aya ce ita ce ayan karshe alqur'ani ruwaye ya zo kamar irin al-Imam Tabari ya rawaita ruwaye cewa wannan ayan manzon Allah ya karanta ta ranar asabar amma ranar litinin asabar da ta zago litinin manzon Allah ya rasu wannan ya nuna cewa ga baki da bata fi kwana kwanaki bane tsakanin ta da Annabi Muhammad amma ruwayoyi sun zo tsabanin wannan wanda su ba suke tabbatar da cewa ba wannan ayan bane kai wanda ta sauka akan cewa ita ce ayan karshe misali akwai irin su idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba wannan surar sukutun wasu malamai sun tafi akan cewa ita ce karshen sauka a cikin alqur'ani ha salima lokacin da aka saukar da ita manzon Allah da ya karanta sai aga Abubakar ya kuka yake su kuma sabon murna suke yi Allah ya ce budi yazo gashi addini za a yi ta shiga kuma ana ta shiga din sabon murna suke yi shi kuma Abubakar ya kuka yake da aka tambaye sai na Abubakar sai ya ce ai abin da ya sa shi kuka shi kawai yana ji ya san cewa aikin manzon Allah ya kare to wannan tana daga cikin nabiyu wanda ruwaya yazo akan cewa ita ce ta karshe sannan na uku akwai suran nan da laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma 'anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim shi ma ruwaya yazo akan cewa sahabbai sun ce wannan shine ayan karshen sauka a cikin alqur'ani wayannan ayoyi guda biyu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma 'anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alayhi tawakkaltu wa rabbul 'arshil 'azim sun ce wannan ayan shine ayan karshen sauka a cikin alqur'ani wannan shine magana na uku na ayoyin da suka zo na karshe cewa sune suka sauka a alqur'ani wasu ruwayan kuma sun karu su kuma abinda suka tafi shine ayan nan da muka wuce a baya wanda Allah subhanahu wataala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin ya kun da kai imani ku ji tsoron Allah duk wani abu ne zama cin riba ne ku rabu da shi in dai kuna da imani domin Allah zai fushi zai bulala akan wannan lamarin wannan aya ta sauka akan cewa malamai sun ce ita ce aya ta karshe wanda ta sauka cikin alqur'ani sannan aya na gaba shine wannan aya da kuma zamu karanta a gaba ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuhu wannan aya da take kowanne aya alqur'ani sai wanda ita karinta sumuni ne sukutum a riwayar mu na warshi amma wannan ayar wasu malamai suka ce ita ce aya na karshe a sauka a cikin alqur'ani amma idan muka duba ayoyi na kari na shida shine ayan nan da ake fadin al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dinan wasu sun rawaito cewa wannan ayar ita ce karshe saboda ma'anarta cewa Allah yake na tuka muku addinin ku a yau na tuka muku ni'mana a yau sannan kuma na yarda muku musulunci ita ce addini bayan wannan babu wani abin da ya rage amma mafi inganci malamai sun ce dukkanin ayatul ahkami an kare ne akan wannan ayan ba ana nufin cewa wai gabaki dai wahayi ya kare manzon Allah bai ba sannan wannan maganganu ayoyi guda shida din nan idan mutum ya bi tafsir zai gani cewa kowanne mai tafsiri da ruwayan da yake rinjaya ya dauko ya ce ita ce tafiyin ganta amma mafi gaskiyar magana idan mutum ya bibiya zaka fahimci cewa sabani ne nisbi wato sabani ne wanda ya danganta ne da fahimtar kowa da kuma ruwayan da mutum ya dogara da shi dukkanin ruwayoyin da ake kawowa aya kaza ita ce karshe ba marfu'i bane zuwa ga Annabi Muhammad marfu'i shine shin ruwaya ne Annabi ya ce wa sahabbai daga wannan ayan babu wani wahayin da za a sake yi mini ba haka bane to menene ya aka samu wannan sabani abinda malamai suka tafi wannan sabanin ya faru ne ta wajen da shin wani aya ne kai karka karshen rayuwanka da Annabi wani ya karbi da laqad ja'akum ne karshen rayuwarsa da manzon Allah wani kuma ya karbi idza ja'a ne karshen rayuwarsa da Annabi Muhammad wani kuma ya karbi wannan ayan ne da muka karanta wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah wani kuma ya karbi ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin wani kuma ya karbi ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuhu wani kuma ya karbi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma 'anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu wannan sai ya zamto kowa ayan da ya karba na karshe idan zai yi maganan karshen ayat da aka sauka alqur'ani sai ce to aya kaza ita ce karshen sauka a wahayi amma ba wai riwaya bane mutawatiri daga bakin manzon Allah tace aya kaza shine karshe amma kuma jumhurin malamai sun tabbatar cewa wannan aya da muka karanta wattaku yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun wannan aya ita ce aya na karshe alqur'ani amma fa ba riwaya bane daga bakin manzon Allah amma dai sun inganta wannan kusan zai zama radi akan sauran dukkanin ayoyin da aka yi magana akai Allah ya taimake mu to wahayi ya kare bayan wannan aya amma wasu malamai sai suka ce da akwai ingancin cewa wannan ayan tunda an samu wayin da suka kawo ayan da ke bayanta da ayan da ke gabanta to a lokacin da aka zo wahayi na karshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wancan aya na ya ayyuhal ladina amantu qullaha wa dharu ma bakin min ar-riba in kuntum mu'minin har yazo kan wannan aya din ya kuma gara da ya ayyuhal ladina amantu zata dahin tun bidain to wannan suka ce wannan shi ma wani wujaha ne na fahimtar cewa ayoyin wa'innan ajere guda uku nan da wannan da wanda yake bayanta da wanda yake gabanta duka su din nan su ne na karshe to amma wallahu ta'ala alam Allah shine mafi sani Allah kuma ba mu dacewa to a dai a kurguje shine idan wannan ayan ne ma ya sauka ma'anan sa yana nuna karshen sakon manzon Allah shine Allah ya yi kira ga dukkanin mutane wanda ku yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoro fa ku kiyaye ni kada ka yadda ka haɗu da Allah a ranan da babu wanda zai taimake ka ko ba za a zalunce ka ba to idan mutum ya yi sakaci ya je ya sadu da Allah a ranan da ba shi da mataimaki kuma ya je da mummunan aiki to kaga ya samu da ranan da ake cewa yau mutagabun ranan da zai yi mamaki zai ci da yafa idan mutum kuma ya dace da kyakkyawan aiki to zai je yana murna zai na godiya wa Allah karshen aikin manzon Allah shine komawa zuwa ga Allah Allah kuma ya karba abinsa bayan wahayi manzon Allah bai zauna ba hasali kaman yanda surwayan wannan aya ya tabbata cewa masu al-yawma akmaltu lakum dinakum anti bayan sai kusan kwana 70 manzon Allah ya kaga bara ce shine na karshe ba masu laka jahakum shi ma kusan wato aya ne ma wanda ba da yawan sahabbai ma ba kowa ya rike ba saboda irin ya zo shi yana nuna a nunansa ya zo manzon Allah ba duniya kamar irin su idza jaa mun ji yanda lokacin manzon Allah ya gama dukkanin wani irin saraya na yaki da sauransu kawai abubuwan da ya rage kawai innan fadalat ne sannan wannan kuma aya din kuma da aka saukar to wannan an ce manzon Allah bayan ta kwana tara kawai yayi a duniya bayan wannan aya kwana tara manzon Allah a duniya cikin Allah subhanahu wataala ya kira shi annabi ya zaba zama a wajensa Allah ka ba mu albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam na'am bismillah
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق صحيحا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يعب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.
Allah ya sa yanda aka rera nan rai jama'a ce a rera wannan gaban manzo Allah. Wato ayan tana da tsayin gaske kuma wato Al-Qur'ani dai shi dai yana ƙara gaba yana dadi. Babu wani abu wanda ya kai Al-Qur'ani dadi. Allah subhanahu wata'ala ka samu a cikin albarkacin Al-Qur'ani. Ranan da aka yi tashin kiyama manzo Allah ya ce za a tada makarantar Al-Qur'ani a ce mata Iqra ka karanta alqur'ani wa rattil kama kunta turattilu fid dunya wartaki ka rera shi yanda kake rerawa a duniya sannan kuma kana hawa wato step step har iya karshen yanda ayoyin da ka haddace to Allah ka samu zama masu step mai tsayin gaske albarkan annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan aya kamar yanda muka faɗa ita ce aya mafi tsayi a cikin alqur'ani kuma aya ne wanda ita gudanta sukutum wato tana dauke da wato mu'jiza saboda hukunci da ta dauka da kuma abubuwan da ke cikin hukuncin da ta dauka da kuma irin abubuwan da ta taro wanda shi ma yana cikin hukunci din wanda wasu ma suna ganin ita kanta ta kawo hukunci kuma ta shafe hukunci din wannan aya akwai hukunce-hukunce da yawa a cikinta wanda akwai hukuncin yin bashi a addinin musulunci da tsarin yin bashi tun kafin a zama an samu wayewa ya zamto alqur'ani ya tsara mana wannan wayewan na musulunci tun kafin a ce za a yi zamani da an da alqur'ani da tun ce ba a samu wasu rikici ba a duniya da an bi tsarin alqur'ani da ba a samu wasu fitintunu ba a nan duniya da zai zamto komai an yi shi a cikin tsari yanda Allah ya ce yanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce to amma sai ya zamto da yawa an saki tsarin Allah an saki tsarin annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan ne ya haifar da matsalar da ake ciki baki daya to abin da muke so mu kira akai shine wannan aya ta yi magana ne game da abin da ya shafi amana da rukun amana da abin da ya shafi kula da dukiya naka na kai karan kankanka ba ma na marayu ba musulunci bai bar mana komai ba sai da ya toshe dukkanin wani kofar barna wanda da yawa abubuwan da ake samu na rashin amana ana sake wannan ayan Allah subhanahu wataala yana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake cewa ya ayyuhallazina amanu ya kuma inda kuka yi imani idza tadayantum bidainin idan har kun zo kun tsara bada bashi tsakaninku ya zamto za ku sanya ila ajalin musamman zuwa ga wani lokaci na musamman wanda kowa ya sani to faktubuhu ku rubuta shi idan ya zamto za ka bada bashi wannan bashi tsakaninka dan uwanka musulmi dan uwanka ko da mahaifi ne to a dauko takarda a rubuta wannan zai hana hanyoyi na fitina zai hana hanyoyi na munanan ayyuka zai kawo kuma zaman lafiya ya kau da dukkanin sharri da rantsaransu musamman a lokacin da ba a yin transaction na banki lokaci ne da tsinna baka tsakanina da kai Allah ya ce ayi wannan ayi rubutu yaya ne za a rubutu Allah ya ce faktubuhu ku rubuta shi domin wannan rubutun zai zamto wasiƙa ne idan an ce wasiƙa ana nufin abu wanda yake amintacce wanda in an kawo shi kowa ya amince da abin da ke cike shi to kowa sai a rubuta shi kuma wannan zai zamto dab annelin nizai duk wani musu da jayayya ba a zo ana yi musulmi akan kananin abubuwa su tashi suna jayayya ba wal yaktub bainakum katibun bil adl tsakaninku wanda zai yi rubutun ya zamto ya hada wayannan sifofi na farko ya zamto adali ne ana son wanda zai yi rubutun ya zamto adali an san ba mace amana bane ba mai ha'inci bane balle wani ya bashi ya zalunci wani wannan aya farkon saukansa har ya zamto bayan saukan ayan barin manzon Allah duniya an samu sabanin cikin sahabbai wasu suka dauki cewa da Allah ya yi faktubuhu umarni ne na wajibi kawai tunda Allah ya ce faktubuhu to dole ne idan za a bada bashi sai an kira an yi rubutu amma irinsu Abdullahi ibn Umar da wasu daga cikin sahabbai da yawan su sun fahimci cewa wannan amru nadbin ne ba amru wujubin bane ma'ana umarni ne na istihbabi ba umarni bane na wajibi ana yin umarni a matsayin hakan na da kyau a yi shi domin abin da yake gaba na ayar kun ba haka ba kuma mutum da kansa zai ce ayar ta tabbatar anan a gaba kuma ta shafi dole ne ka faɗa haka to wannan ya faɗa yake cewa Allah subhanahu wataala yake cewa ila ajalin musamman faktubuhu wal yaktub bainakum katibun bil adli ne rubutun ana son ya zamto ya yi rubutun ne da gaskiya kar ya kara adadin kuɗi kar ya kara shekaru kar ya kara lokacin da aka saka na karɓa kar kuma ya ƙoye sunan wani mai shaida wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahullah idan ya zamto mutane sun haɗu za a bada bashi kai kuma ka iya rubutu kai ne aka nemo ka rubuta kar ka ce ba zan rubuta ba wannan Allah ya sanar da kai ni'imar sanar da kai to kai ma kai biyayya wa abin da Allah yake so falyaktub mutum ya rubuta kada ya bi umarnin da Allah ya bayar na ayi rubutun nan lalle ayi rubuta walyumlil alladhi alayhi alhaqq shi wanda wato haƙƙin karban kuɗi yake hannunsa shi ake so ya yi shitta domin shi ne haƙƙi yake kansa a lokacin zai ce to shikenan kuɗin nan kaza da kaza da kaza da kaza na karɓa a wajen wani kaga ai shi ba zai karya ba amma wanda ya bada kuɗi in shi ne aka ce faɗa zai iya faɗin abin da ba daidai ba amma shi ne kuɗi na ji kai mai rubutu ka saka alƙalami wanda ya karɓa kuɗi shi kuɗi yake hannunsa ya san adadin kuɗin da ke hannunsa na karɓa kuɗin wani yau rana kaza a lokaci kaza ga shi nan idan mun gama kaza zan mayar masa kaza rana kaza wannan shi ne sautin da muka yi to sai a bada wannan takarda ya zamto kuma an samu shahidai wanda za su tsaya Allah ya ce waliyattaqillaha rabbahu shi ne rubutun ya ji tsoron Allah kuma wannan matsalan da ake samu kenan a yau idan an yi abu farkon yadda ake samun matsala shi ne wajen documentin wanda suka hada abu sai a tura wani in ma ya zamo masinja ne in ma ya zamo ma'aikacin ofis ne in ma ya zamto shi ne gidan ne da kansa zai sa a zaro fayil an yi rubutu bisa ga amana matsalolin da hakan ta kai ga cewa ma irin bankunan mu ma suka ji an ce an banka banki wuta bayan an kwashe kuɗin da ke ciki ko kuma takardun da ke ciki idan bincike ya biyo wani ma'aikata sai a kona duk abin da ka kona fa yana rubuta wajen Allah idan dai duniya an gagara maka hukunci akwai hukunci a wajen Allah wannan yasa dole a mu'amalan mu da abin da ya shafi dukiya mu sa ido mu sa kula kada mu je mu yi san zuciya kuma Allah ya jarabce mu Allah ke cewa lallai dukkanin wanda zai yi rubutu ya ji tsoron Allah kada ga rubutun a ce bashin dan uwanka ne zai karba sai ka rage kuɗin idan an zo karɓa ya aita da ya ce ai ga abin da take da rubuta ko kuma ka cire wani a shaida dan baka san sa ka saka sunan wasu wanda za su zo su ba da shaidar zur to duk laifin da ya faru kai ne rubutu fa ya dawo kanka Allah ya tsare mu wala yabqas minhu shay'an waliyattaqillaha rabbahu wala yabqas minhu shay'an yaji tsoron Allah ubangijin sa kada ya rage wani abu daga cikin adadin kuɗin da za a bayar komin kankantanta fa in kana allazi alayhi alhaq safihan aw da'ifan aw la yastati an yumilla huwa falyumlil waliyuhu bil adl idan ya zamto wanda haƙƙi ya fada kansa sai ya zamto za a karɓa kuɗi amma kuɗin wanda za a karɓa a bawa ya zamto yana da wasu rauni guda uku rauni na farko sai ya zamto safihan wawa ne a nan wawa wasu suka ce mata sun shiga ciki ko da ba wawaye ba ne mata sun shiga ciki yara sun shiga ciki haka babban namiji ne kato amma wanda bai da wayo shi ma ya shiga ciki to idan ya zamto haka to dole in mace ce tana ana bukatar ta nemo wani wakilin ta wanda zai saya mata domin za a iya ayi hukunci da mace komin hankalinta da wayenta amma abu da mata ido abu ya wuce idurwa to shine Allah yake cewa lallai fa in kana nabi alaihi alhaqqu safihan idan ya zamto wawa ne wanda yake almubazzaranci da dukiya aw da'ifan ko kuma mai rauni ne misalin sa yaro wanda yake bai girma ba ko kuma ya girma amma yana da rauni rashin lafiya ko na makamancin wannan aw la yastati'u an yunilla huwa ko kuma ya kasance ba zai iya fadin abinda aka yi yayi shifta ba to ya kasance in ma ya zama bebe ko kuma jahili ko kuma ba jahili bane amma bai iya yaran ba dan yanzu ana yin rubutun turanci ne sai kaga mutum da tarin duki amma ba turanci to idan an zaka ga yana bukatar ilimi wanda ya san turanci ta bangaren sa ya sa ido ga abin da ake to shine abin da Allah yake cewa aw la yastati'u huwa idan ya zamto shi din la yastati'u an yimilla huwa ba zai iya ya ba da shiftan hasalin abin da aka yi ba ba shi da ilimin da zai wannan aikin to falyumnin waliyuhu bil adl waliyinsa wanda yake kula da wannan dukiyar to shi sai ya shiftan wannan abin bil adli da adalci wannan adalcin waliyin a wannan lokaci za a iya cewa kamar mai sunan sunan lauya kaga ni ana iya wuce lauya tunda shi ya san abubuwa da kai kawo shi a matsayin shine waliyin ka akan al'amari irin wannan to Allah subhanahu wataala yake cewa idan har aka zamo aka samu ga waliyin yaro ko waliyin wawa ko waliyin mace ko waliyin mara lafiya za su zo a zo ayi abu in an yi sannan a zauna a yi tarjuma a fassara wannan haka yake hatta aikin yan sanda abinda aka rubuta sai an tsaya an biya an karanta an fassara maka da yaren da ka gane me amfanin wannan duka wannan hikima wannan ayan aka dauka ake amfani da shi addinin musulunci sama da shekara 1400 shine wayewa to Allah yake cewa falyumlil waliyuhu bil adli wastashhidu shahidaini min rijalikum waliyinsa zai ba da shifta tare da adalci idan ka dauko waliyinka wanda zai ba da shifta da adalci wakilinka akan al'amari to ko da an yi rubutu zai yi bayani a fassara da Hausa da kake ji abinda muka rubuta mun ce kaza da kaza ne kana ji ka yarda idan baka yarda baka sai baka yarda ba in ko baka bane ka sai ba haka bane don ya zamto cin amana ba daga gare ka bane in ya zamo daga gare su ne to Allah yana nan a madakata kuma zai hukunci Allah yake cewa lallan wannan waliyan idan an yi wastashhidu shahidaini min rijalikum ku nemo shaidu guda biyu wanda za su shaida akan bajin da aka bayar dukkanin su za su yi shaida ne daga cikin mazajenku mazaje ma'ana balagaggu ba yara ba wanda suna da hankali mumayyizai ba wanda suke suna nan bane murafikai wannan Allah ce fa in lam yakuna rajulaini idan ba a samu masu shaida mazaje ga baki ɗayan su ba fa rajulun wa imra'atani to a nemo namiji ɗaya a hada shi da mata biyu ita mace mata biyu suna daidai da miji ɗaya a wajen maganar wannan shaida wanda za su shaida mimman tardona min shuhada'i daga cikin wanda kuka yarda su muku wannan shaida na wannan baci da kuka karba kuma kun yarda da adalcin su sannan kuma a nemo matan da yawa me yasa Allah yake a nemo mata Allah yake anta dilla ihdahuma fa tuzakkira ihdahuma al-ukhra domin in har aka ce mata ne kai guda biyu to duka biyun da su za su iya mantawa in aka samu ɗaya ta manta sai su koma jayayya tsakanin su domin su mata suna da musu ne ƙarfin tsiya sun iya musu to wannan yasa Allah subhanahu wa ta'ala sai to a nemo namiji ɗaya a samu mata biyu idan har mata ɗaya ta manta to ɗaya sai muwafaka da namiji ɗayan shikenan an samu rinjaye shine Allah yake cewa anta dilla ihdahu ma fa tuzakkira ihdahu mal ukhra anan za mu kula da wani kalma kalmomin da suke yawo a cikin alqur'ani wanda da yawa mun wuce wasu makamancin wannan mun yi bayanin su wannan kalmar ad-dalal kalmar ad-dalal abinda take nufi shine bata wanda suka zo a wasu ayoyi daban-daban batan nan kuma na'am batan nan kuma shine na barin hanya addini a koma wani tafiya mara kyau to wannan bata din da ake magana akan sa kalmomi yana zuwa alqur'ani kwaya ɗaya ne amma ma'anonin sai kan zo daban-daban ne dole idan ma'anan kalma ya zo sai an duba siyakin kalmar bayan an duba siyakin kalmar sannan kuma za a ga kalmar akan wani babi take magana kamar yanda mun sani yana nan a babubuka na fiqh kowani kalma in ka ganshi sai ka san akan menene yake magana domin ba za ka dauki kalma kawai kai mata hukunci a ko'ina ba idan kai haka zai zama kai zalunci wannan ya sa da yawan mutane masu tafsiri da wasu wanda kuma ba tafsiri suke yi ba amma neman sai sun tsayi da fahimtar su akan daidai sun je sun afka cikin alfarman Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam da yawa idan mutane sun zo fasara alqur'ani kamar ayar nan da take cikin suratul yusuf da ayar nan da take cikin wannan sura na wadaraka ballan sada wadduha ko suratul duha ko al-nisra suratul duha wannan aya idan sun zo fadin Allah wadaraka ballan sada sai su fassara a matsayin fatacce sai su ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin annabta wannan kalmar asalin ma'anarta shi za a jingina wa Annabi Muhammad wannan ne ma yasa suka kore hadisai masu tarin gaske wanda wannan hadisan suna nuna wato bidayar annabtar annabi tun kafin halittar Annabi Adam wanda hadisin irin su Ibnu Ibn Sariya tafsirani irin su hadisin Maisara da sauran irin su Abu Huraira irin su Sayyidina Anas ibn Malik irin su Abdullahi ibn Umar duk sun rawaita hadisi wanda Ibnu Ibn Sariya tafsirani a cikin riwayarsa an tambayi annabi ka mana bayanin kanka annabi manzo Allah ya ce inni Abdullahi a wani riwayan kuma inni Abdullahi wa khatamun nabiyyin ko kuma inni indallahi la khatamun nabiyyin wa inna adama la munjadilun fi jinnati manzo Allah ya ce ni tuntuni ina wajen Allah a matsayin cikamakin annabawa lokacin annabi Adam an jika turbayan ma ba ma faba ba an jika turbayan ba faba shi ba wanda tarihin hadisin manzon Allah ya dinga bayani wa bushra isa qaumahu wa bisharatu millati ra'at qaumahu wa da'watu abi ibrahim wa bisharatu millati ra'at annahu kharaja minha nurun ada alaha usur ash-sham ko usur busra manzon Allah ya ce ni ne kaza dinga bayani amma irin hadisin su sayyidina Maisara hadisi ne wanda karara annabi yana faɗin cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta duk abin da zai faru tun kafin a halitta sammai da kasai da shekara 1600 amma kuma daga cikin abin da yake tattare a wajen Ubangiji cewa ni ne shikamakin annabawa saka ni annabi ne tun kafin a kwaba turbayin annabi Adam alaihi salatu wasalam sahabbai daidai shi a kan sahabi guda shida sun rawaito wannan riwaya suna tabbatar da cewa annabi ne tun kafin zuwan annabi Adam yana nan a cikin wannan rayuwa sannan banda ruwayan Abdullahi ibn Abbas wanda babansa Abbas ya rera wa annabi baitoti wanda farkon abin da ya fara min qablaha itta fi zulali wa fi mustawda'in hayth yuksafu al-waraqu thumma abatta al-bilada la basharun anta wala mudgatun wala alaku abin da ya fara cewa manzon Allah kai annabi ne ka ji dadi a wajen Allah tun kafin duniya min kabli hatun kafin duniya duk da kaji dadi fi dhilali cikin tuffan hijaben ubangijinka wa fi mustawda'in kaji dadi a lokacin da aka zo aljanna aka saka ka a mustawda wanda mustawda din nan ana fassara shi biyu shine imma a ce an saka shi a gaban annabi Adam ko kuma mustawda a cikin ma'ajiya na aljanna haythu yuhsafu alwaraqu lokacin da ake tsokan ganye sun mahabbatar bilala la basharun anta wala mudgatun wala alaku ka zo doran kasa kai ba mutum bane ya rasulullah yau inda zaka ce manzo Allah ba mutum bane ka fada da bakin ka sai ce kai kafiri ne me yasa yayi mata qur'ani fassaran gatari yana jadda ta ayan alqur'ani da gatarin mauda ya jaba nan ya daba nan kuma ya fassara ta inda ya gama amma ka ida gashi sahabin annabi babban annabi ya ga annabi a gaban annabi la basharun anta kai ba mutum bane ba ya kore bashariyan annabi bane sai ce wala mudgatun kai manzon Allah ba gudan jini bane ko ba gudan tsoka bane wala alaku kai ba gudan jini bane bal mudfatun kai wani irin kwaya ce wacce tarkabu safina ta hau jirgi tun lokacin da aka hau jirgin annabi Nuhu ya gama maganan annabi Adam ya dakan annabi Nuhu ma'ana shi rayuwar annabi bai tsinke ba tun wannan lokacin yana jin silsilar sana jin can shi yasa dukkanin bayanin da Allah zai saka yana ce maka alam tara annabi baka gani ne a lokacin da kuma manzon Allah bai zo ba alam tara ila allazi hajja ibrahima bi rabbihi alam tara kayfa ala rabbuka bi ashabil fil haka zaka ga Allah yana magana da annabi dan wani bai ce bai ji wannan alam taran ba bai ce ba in kaji kuma Allah ya ce maka alam kaza to kai yana zargin ka ne kai ba daidai ba alam yarau yanzu ba su gani bane annabi wayannan kafiran amma shi annabi a'a ka gani istifhali ne tahqiqi wannan ana yi ne ana tabbatar da abu amma kai kuma in ana fadanka ana yin inkarin ka ne ai baka yi ba baka gani bane kai gangan ko jahilci ne amma manzo Allah ana yi ne a tabbatar sai ya zanto ya jatan din halittar manzo Allah yace balli fasin tarkabu safina wa kad aljama nasaran wa ahlahu algaraqu thumma batal bilad la basharun anta wala bayatu ala araqu sai yake cewa har yazo maganan kan annabi ibrahim yace manzon Allah da kai aka shiga wutan annabi ibrahim yace innahu wartanar alkhalil wani ruwaya kuma uritanar alkhalil mukhtataman tajulu fiha wa la tahtariku ko tajulu fiha wa la tahtariku ka shiga wutan annabi ibrahim da rayuwar kai rasulullahi kuma kai yawo a cikin wutan baka kone ba sai yace mata wa anta lamma wulita ashrakat al-ard wa da'at binurika al-ufuq to kun yazo haihuwar manzon Allah ashe annabi yana da wani rayuwa wanda ya shafe shi kafin kuma rayuwar da mu kuma muke ganin wannan rayuwa ce to sai haka lokaci yayi gashi mun fassara ayan ba mun zo muna kan wannan kalman anta jilla idahuma ma'ana dai kaddayan su tabbata ta manta ba bata bane anan kalmar wannan dalal din kar na je wani waje to yana nufin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai kwadayin wato mai son Allah Abdalal tana daga cikin kalmomi na mahabba wanda ya zamo ya so abin da yake so har baya iya gane komai a cikin abin da yake so to shine makamin manzon Allah lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamo ya cika shekaru 40 to annabi yana zuwa koban hira ne fa ba bauta ta yi wannan to wa yake bautawa an ba Allah ba wallahi yake bautawa to da me yake bauta mata yake tambaya kaje shi lokacin annabi ne in dai annabi isa tunna jinyan goyo zai ce ni dinnan inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu in dai irin su annabi zakariya tun suna kananu Allah zai ce mun ba su annabta in su annabi wani sai manzon Allah ne suka ce wai shekara 40 abada ake sai da shekara 40 aka bashi annabta tukun ya zama shiryayye wannan kuskure saka wannan kalma ta cikin kalmomin da suke nuna mana idan anan anta dilla ihdahuma malaman tafsiri kusan kakatun su abinda suka tafi shine an tansa ihdahuma ɗayan su ta manta ashe mantuwa ya zo a matsayin dalal sannan ga nan a suratul yusuf kuma ajan Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa wa innan ƴaƴan annabi yusuf annabi yaqub suna cewa inna abana lafi dararin mubin anan su annabawa ne fa suka ce baban su na cikin dalal me dalal bata kake ne suna nufin yana cikin suwan annabi yusuf alaihi salam har ya zama san ya rufe masa ido bayi gani to shi ma da Allah ya ce wa wadaka ballan fada al-imam al-qadi yaqub ibn musa al-yahsabi a cikin ashiba da ya zaki fassarar sai ke cewa wa wajadaka haritan rajiban anil hidayah fa hadaka ya sami kana kwadayin son Allah kana kwadayin saduwa da Allah sai Allah ya tattaro ka gare shi alan ya suke kiman fa'awa ai maganar kenan Allah ya kara annabi wasila ya kara masa fadila insha Allah sai gobe za mu ci gaba da tafsirin wannan aya
barakallahu alazim
to insha Allah za mu amsa tambaye a gurguje kafin nan sai mu niyadda
musamman yana cewa Allah ya kara da shehu lafiya da imani da ke sunana a lalmi sun usman muhammad sandi tambaya na shine ina roƙonka don Allah ka bani wani addu'an da zan yi domin baki da ake yi na ya mini yawa ina roƙon ka bani wani addu'a
to magana kan bashi Allah ya kiyaye ya daga cikin abubuwan da Allah yake kaskanta bawa da shi shine bashi domin manzo Allah ya ce shi bashi da daddare ya hana ka bacci da rana ya hana ka yawo kuma gaskiya ne to bashi manzon Allah sallama da kansa ya bada addu'a akan bashi wanda wannan addu'an duk wanda yana zance sa to insha Allah bashi ba kukawa bashi annabi ne da kansa ya samu sayyidina Mu'az yana addu'a to kamar yanda muka sani manzon Allah shine likitan likitoci shi likita ne a kowane fanni dai kalle sayyidina Mu'az yake ce masa ya Mu'az ala u'allimuka du'a baraka so in sanar da kai wata addu'a ba wanda idza da'auta biha yaqdi Allah alayka ad-dayna in kai addu'a Allah zai biya maka bashi walau balaga misla jabal Uhud koda wannan bashin ya kai wato dutsen Uhud ne Allah subhanahu wa ta'ala zai biya maka wannan bashi sunna ma'az yace na'am ya rasulullahi ina roƙoka koya mini addu'an da dai in nayi na fita daga cikin fitinar bashi manzo Allah yace idan mutum yana wannan addu'a in dai duk duniya an tara dinari kaman dutsen Uhud ake yin ka bashi baka daina ba wallahi sai Allah ya biya maka kuma ko kana prison ne a cikin bashin ka ci gaba da yi kana zaune sai Allah ce an biya naka sai na ma aje ce annabi ka gaya mini manzo Allah yace addu'an da zaka yi shine ka ce اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزل الملك من تشاء وتجز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والاخره ورحيمهما انت تعطيهما من تشاء وتمنع من تشاء ارحمني رحمه تغنني عن من سواك اذا كرنت فيا wannan addu'a kana karantawa da safiya kana karantawa da dare duk lokacin da ka tashi da safiya karanta in da kai bace karanta kana zauni Allah zai ma buɗin da duk bashin da ake jin ka Allah zai biya muna fatan Allah ya raba shi da wannan damuwan bashin Allah ya biya masa bashi mu ma Allah ya raba mu da bashi Allah ya sa mana asiri na'am
sai tambaya na gaba da akar musallahu fatan ka sha ruwa lafiya suna na malam Didi ina tambaya ni ne nan Senegal ina bibiyar tafsirin ka daga kasar Senegal kenan ina so yau da ƙara min bayani game da sunan ayatul kursi ayatul mustarjiina menene ma'anar da shine tambayar nan
okay ayatul kursi kamar ranar mun kawo maganar al-Imam Qatada wanda ya kawo sunannakin ayatul kursi wanda al-Imam al-Alawi al-Maliki shi ma ya tattara cikin littafin sa game da sunan ayatul kursi ayatul mustarjiina shine ayan nan na masu neman komawa ga Allah dai wallahi wasu suna ganin suna zaton ana maganar ayan mutuwa ba haka ake nufi ba wasu ce an ce rujui ai komawa ga Allah ba sai an mutu ba yake inna lillahi wa inna ilaihi rajiun in ka fada kana mutuwa ne kullum me ake nufi da inna lillahi wa inna ilaihi rajiun na koma ga Allah mutu gabla an ta mutu ka mutu ne kafin ka mutu amma ka kashe nafsu ne ka raye ruhinka to abin da ake nufi wanda suke komawa ga Allah da ruhinsu sun koma ga Allah da kuma jikinsu da dukkanin bukatunsu sun shata ganin amfanin wani sun mai da Allah shine addaru annabi ba ne suka da ni sai Allah ba ne amfana na sai Allah to in ka tsaya da ayatul kursi yana ishara wa ubangiji cewa kai ka koma ga Allah ne a dukkanin lamarin ka ya taimake ka kawai kamar ana nufin ayan masu san inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wannan shine fassarar sunan na'am
sai tambaya na gaba wanda muka samu mutane biyu sun yi tambaya ne daya Afrikaner ya kuma jikan tsoho daga Algeria suna ce yau Allah ya kara maka lafiya menene hukuncin mutumin da ya yi tuhur da janaba a jikinsa
wanda ya tuhur da janaba a jikinsa azumin sa yana nan wanda ya tuhur da janaba a jikinsa azumin sa yana nan abinda ake so ake yi shine kai bayan tuhur din kai janaba to nan ne matsalar take wani za ta harbo masa cikin wani kuma za ta sa ya rama daya wanda bacci ya koma bayan ya yi suhur sai ya mafarki janaba ta faru to kaga wannan ba shi yi wa kansa ba yi wannan wanka ne zai ji yi sai da ba shi yi wa kansa ba wanda kuma yake yabo wa kansa to na hanya har ya fitar da hakan da kansa ko ta hanyar wasa ko ta wani abubuwa makamancin wannan shi ga wannan su ne a kansa saka wannan su ne abubuwa da wanda zamu kiyaye Allah ya tsare mu amma dai yana da azumi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت الحمد لله